إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Nurul Huda a wannan gari mai albarka na Arlit a wannan rana ta Litinin, wacce ta yi daidai da rana 24 ga watan Safar hijira 1447, wanda ya daidai da ranar 18 ga watan 8 2025 miladiya. Don ci gaba da karatunmu na waiwaye adan tafiya, wanda a wannan rana muke karatu a cikin littattafan aqida. Littafin da muke cikin karatunsa a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na Al-Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Utsaimin alayhi rahmatullah, wanda sharhi ne na littafin Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Wannan ne zai zama majalisi na 26 cikin jerin karatuka mana wannan littafi. Muna nan cikin gaban nan mai matukar muhimmanci, القواعد الأساسية في الإيمان بأسمائه وبأسماء الله وصفاته. قائد دين أصلي وجم بياني أكم وكما تكن شأن إيماني دسونا ين الله دسفو فنسا واندا قبن كرشي دمكي كرتو أتكنتا واندا كما إتجي تكرشي أتكن ونن متاشيا إتجي إندي إتجي وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وصمى به نفسه بين النفي والإثبات. بيان يكاو فإن الله تعالى الله تعالى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيتعتكم وانا آير ألا يا هدى فيما وصف وصمى به نفسه a cikin abin da Allah ya sifata kuma ya kira kansa, ya yi wa kansa suna da shi, sai ya haɗa bainan nafi wal ithbat, tsakanin korewa da kuma tabbatarwa. To, mun yi dogon karatu a cikin wata gaban ƙarshe da muka tsaya a inda yake cewa idan wani tambaye ka ya ce mun fahimci siffofi da kuma kashe-kashen siffofi, to ta wace hanya ake bi wajen tabbatarwa Allah siffofi? Matuƙar mun tafi akan cewa siffofin Allah tawqifiyya ne, ba a kirkirawa Allah sifa. To, ta wace hanya za mu bi domin tabbatarwa Allah sifa ce? Akwai hanyoyi da shari'a ta bayar wajen tabbatarwa Allah siffofi. Hanyar farko shine a samu dilala ta sunayen Allah, sunan Allah ya nuni zuwa ga wata sifa, to ana tabbatarwa Allah wannan sifar. Hanya ta biyu, a samu nassi da ya tabbatar da wannan sifar, wurin da aka samu nusus da suka tabbatar wa Allah fuska, hannaye, idanuwa da sauransu, wannan nassi ne. Hanya ta uku, a karɓo wannan sifar daga aikin Allah, daga aikinsa, kamar a bawa Allah sifa ta al-mutakallim daga faɗinsa wa kallama Allahu Musa taklima, daga aikin da Allah ya yi na magana da annabi Musa, kuma ya bamu labari ya yi magana da annabi Musa. Da wannan sai muka fahimci cewa Allah yana da sifa ta magana. To, wannan su ne hanyoyi guda uku da ake tabbatarwa Allah sifa. Gini akan wannan sai mu fahimci cewa ashe siffofi sun fi sunaye faɗi, siffofi sun fi sunaye gamewa, domin kowane suna yana kunshe da sifa, amma ba kowace sifa ba ce ake mayar da ita ta zama suna ga Allah. Wannan ɓangaren abin da ya shafi siffofi da ake tabbatarwa Allah kenan. Amma ɓangaren siffofi da ake korewa Allah, wanda su ma suna da yawa, sai dai siffofin da ake tabbatarwa Allah sun fi yawa. Saboda siffofin da ake tabbatarwa Allah dukansu siffofi ne na kamala, kididdiguwarsu da yawaitarsu yana nuna kamalar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Amma siffofi da aka kore wa Allah kaɗan ne in an danganta da wanda aka tabbatar. Shi yasa yake cewa idan muka bibiya za mu samu siffofi da ake kore wa Allah isu da dama sukan zo ne a dunkule, sukan zo ne, korewar takan zo amma gamammiyar korewa ba tare da an khassace da wata sifa muayyana ba. Sai kuma siffofin da aka khassace su da wata sifa muayyana, za ka ga hakan ya faru ne ta dalilin wani sababi, ko ta dalilin a ƙaryata wani mai da'awar jingina wa Allah wata sifa da ba haka Allah yake ba. Allah ba ya da wannan sifar, sai Allah ya ambaci sifar ya kore wa kansa ita, ko kuma don gudun wani ya samu wahami, wahamin wata sifa ta tawaya tattare da Allah, wanda Allah ya kore wa kansa samun mata ko ɗa, ya ce ba ya da ɗa ba ya da mata, saboda akwai waɗanda suke jingina masa wannan, sai Allah yana da ɗa yana da mata, sai Allah ya kore wannan, ya kore wa kansa wannan. Haka kuma akwai abin da Allah ya bada labari cewa ya halicci samai da kasai a cikin kwanakai shida. To wani zai iya tunanin cewa wanda ya halicci waɗannan samai da kasai ɗin a cikin kwanakai shida dole zai gaji. To sai Allah ya kore wannan wahamin, kar ma kai tunanin gajiya. Yace wa ma masana min lugu, ba wani abu na gajiya da ya shafe mu. Sai ya kore wa kansa abin da wani zai iya tunani game da shi na wata sifa ta tawaya. In ba haka ba, siffofi na korewa Allah yana kore su ne a dunkule gaba ɗaya, ce laisa ka mislihi shay'un, ba wani abu da yake yin kama da shi. To za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Sai ce fatabayyana bihadha, to sai ya bayyana da wannan bayanin da muka yi, annan nafiya la yaridu fi sifati Allah azza wa jalla illa ala sabilil umum, korewa ba ta zuwa a cikin siffofin Allah, a kore siffofin Allah sai ta fuskar gamewa, ma'ana a kore su a dunkule, ce laisa ka mislihi shay'un aw ala sabilil khususi li sabab, ko a kore ta fuskar kebance wata sifa ayyananna, a kore ta amma saboda wani sababi, ko dan a ƙaryata masu jingina masa wannan sifar, ko dan a kore wani wahami da zai iya samu wani. Yace li anna sifati salbi, saboda su siffofi na korewa la ta tadammanu al-kamal, siffofi na korewa ba sa kunsar kamala, illa idha kanat mutadammina li isbat, sai fa idan korewar ta kunshi tabbatarwa, an korewa Allah wannan sifar ne dan a tabbatar masa da kamalar kishiyar wannan sifar, to a lokacin ne korewar take zama kamala. Idan aka korewa Allah mantuwa, to an yi haka ne dan a tabbatar masa da kamalar me ilimi, kamalar ilimi. In aka korewa Allah zalunci, to an yi haka ne dan a tabbatar masa da kamalar adalci. Kun fahimta? Walihada na ƙulu, shi yasa muke cewa a sifatu salbiya, su siffofi na korewa, allati na faha Allahu an nafsihi, wanda Allah ya korewa kansa su, mutadamminatun li subuti kamali diddiha, suna kunshe da tabbatuwar kamalar kishiyarsu. Idan ka kore, to sai ka tabbatar da kamalar kishiyar waɗannan siffofi. Fa qawluhu, misali faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ma massana min lugu, kuma ba wani abu na gajiya da ya shafe mu, mutadamminu kamalil quwwati wal qudra, wannan korewar yana kunshe da kamalar ƙarfi da ƙudura. Allah yana da kamala ta ƙarfi, yana da kamala ta ƙudura, da haka ba wani abu na gajiya da zai shafe shi. Wa qawluhu, haka kuma faɗinsa da ya ce wala yazlimu rabbuka ahada, Ubangijinka baya zaluntar kowa, suratul kahfi aya ta 49. Wannan korewar mutadamminu li kamalil adli, tana kunshe da kamalar adalci, baya zalunci saboda mai yana da cikakken adalci. Ana samun mutumin da yake yana da sifa ta adalci cikin mutane, ko a ce wani adali ne, amma sai ya zama adalcin nasa ba ya da kamala. Akwai wani lokacin idan ƴar dama ta samu yana ɗan ɗana zalunci haka kaɗan, ya ɗan ɗana, an gane. Amma dai sifarsa shine adali ne, saboda adalcinsa ya fi zalincinsa mai yawa. Kafin ya yi zalunci ɗaya sai ya yi adalci goma. Wannan za mu ce masa azzalimi ko za mu ce masa adali? Adali za mu ce masa, amma dai yana ɗanɗana zalunci, saboda kama wato adalcin nashi ba kammalalle ba ne. To shi Allah an kore masa zalunci don a tabbatar masa da kamalar adalci. Shi baya zalunci ko daidai da muskalin zarra, baya zalunci ko daidai da muskalin zarra. Inna Allah la yazlimu, ko inna rabbaka, ko inna Allah ne la yazlimu muskalin zarra. Allah baya zalintar ko daidai da ƙwayar zarra. Wa qawluhu, faɗinsa kuma da yake, wama Allahu bi ghafilin amma ta'malu, kuma Allah bai zanto mai rabkana ba game da abin da kuke aikatawa. A Baqara aya ta 85, wannan korewar da ya yi wa kansa, ya kore wa kansa gafala. Mutadamminun li kamalil ilmi wal ihata, korewa ce da take kunshe da kamalar ilimi da kewaye komai da sani. Wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala baya gafala daga komai, ya san komai kuma yana kewaye da komai da iliminsa. Ya ce wa halum majarran, to haka kuma sauran sifofin da duk Allah ya kore wa kansa, haka za ka yi, sai ka tabbatar da kamalar kishiyarsu. Falabudda an takuna sifatul manfiyatu mutadamminatu li subutin, dole ne sifar da aka kore ta kasance tana kunshe da tabbatarwa. Dole ne ita sifar an kore ta, amma ya zama tana kunshe da tabbatarwa, ma'ana za a tabbatar da kishiyarta. Wa zalika thubut, to wannan tabbatarwar da za a yi wa kishiyar wannan sifar da aka kore. Wani ya tada wancin nan, wani ya tada su a kashe su, kashe irin yan karambanin nan ne. Duk wata sifa da aka kore wa Allah, dole ya zama an tabbatar da wannan korewar tana kunshe da tabbatarwa. Dole ya zama tana kunshe da tabbatarwa, ma'ana za ka nemo kishiyar wannan sifar da aka kore, sai ka tabbatar wa Allah kamalarta. Wa zalika thubutu, to wannan tabbatarwa da za ka yi huwa kamalu diddi zalika nafi, wannan abin da za ka tabbatar din shi ne kamalar kishiyar waccan korewar. Kamalar kishiyar waccan korewar da aka yi. Wa illa, in ko baka yi haka ba, lam takun madhan, wannan korewar ba ta zama yabo ba. In aka kore zalla ba a tabbatar da kishiyar sifar da aka kore ba, wannan bai zama yabo ba, bai zama yabo ga Allah ba. La yujadu fi sifatil manfiyati anillahi nafyun mujarrad, haka ba a samu a cikin siffofi da aka kore wa Allah, ba a samun korewa zalla, zallar korewa kawai shikenan, ba tare da an tabbatar da kamalar kishiyar wannan sifar da aka kore, ba a samu wannan. Li'anna an-nafya al-mujarrada adam, saboda zallar korewa an nuna babu abin ne, an nuna rashi ne. In aka kore abu to an nuna babu shi, to idan ba a tabbatar da kamalar kishiyarsa ba, ai komai ba kenan, kawai an kore ne. Wal adamu laysa bi shay, shi kuma duk abin da aka ce adam ne, wannan bai zama komai ba, duk abin da aka zama babu shi, to kaga wannan bai zama komai ba, to mai amfanin kore shi? Ashe amfanin korewar dan a tabbatar da kishiyar. Daka fala ya tadammanu madhan wa la sana, duk abin da aka kore shi ba tare da an tabbatar da kamalar kishiyarsa ba, to sai zama baya kunshe da yabo, baya kunshe da wani abu na yabo ko jinjina ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li'annahu qad yakunu lil ajzi an tilka sifa, domin tana iya yiwuwa ya zama wannan korewar an yi ta ne saboda kasawa daga wannan sifar da aka kore, ba yi da ita ne saboda ya kasa, ba ya iya yin ta ne, sai aka kore masa ita saboda ya kasa ba zai iya ba. Fa yakunu zamman, haka sai wannan sai zama zargi ne, an kore wa Allah wani abu an ce ba ya iya, bai iya shi ba. Wannan yabo ne ko zargi? Zargi ne. Ko kai ne aka ce ai wani bai iya kaza ba, ai wannan ba yabonka akai ba. Barantana Allah subhanahu wa ta'ala a ce ya kasa ba zai iya yin kaza ba. Misali a ce Allah bai iya yin zalunci ba, kasashe ne, ya kasa bai iya zalunci, shi yasa baya yi. Wannan menene, yabo ne ko zargi? Zargi ne. Wa qad yakunu li alimi alqabiliya, kuma tana iya kasance saboda shi wannan abin da aka kore masa wannan sifar bai iya komai bai da wani tasiri ne shi yasa wannan yana da tasiri yana iya yin wasu abubuwa wannan da aka kore masa ne shine dai baya iya kuma tana iya ya zama a'a shi wannan abin da aka kore masa wannan sifar shi kwata kwata ma baya karbar kalubale in an masa baya iya mayarwa kun fahimta kamar katanga dan kace katanga bata zalunci me yasa bata yi saboda bata da karfi ko ta kasa ko kuma a'a saboda ita ba bata karban kabiliya abane abace wanda bata iya mai da martani in ka zage katanga bata iya rabawa in ka zali in ka kace katanga bata zalunci saboda bata iya komai abane sandararre da bai iya komai shi yasa aka kore masa kaga wannan babu wani abu ne yabo ga katanga dan an ce bata zalunci saboda bayan zaluncin ma akwai abubuwa da yawa da bata iya yi ba zaluncin ne kadai ba hatta adalcin ma bata iya yi to sai zama wannan korewar ba ta da wani babu wani abu ne yabo a cikin ta fala yakunu madhan wala zaman sai zama korewar bata zama yabo ba bata zama zargi ba in aka ce wannan abun an kore masa sifar ne saboda baya iya mai da martani baya da wani tasiri aka ce adamul ba adamul qabiliya da larabci ana nufin adamul qudra aw at-ta'sir shine rashin qudra ko tasiri yace misalul awwal alladhi lil ajz misalin na farko shine kore wanda aka yi ta saboda kasawa qawlu sha'iri fadar wani mawaki game da kabilarsa yace kiya cike ta kabilatun la yaqduruna bi zimmatin wa la yuzlimuna an-nasa habata khardali yace mu dai wata kabila ce la yaqduruna bi zimmatin ba sa iya kariye yarjejeniya in aka yarjejeniyar zaman lafiya da su da wata kabila ba sa iya karyawa wa la yuzlimuna an-nasa habata khardali kuma ba sa zalantar kowa ko daidai da kwayan khardal ba sa zalantar kowa na in ka je sai ka ce yabon su yake shi kuma zargin su yake ma'ana kasassu ne ragwage ne tunda a wancan zamani kwace da fin karfi shine abin yabo ka fi karfin wata kabila suna rayuwa ne akan al-ghazw wan-nahb was-salb ka samu wata kabila da ka fi karfinta kuma ke ta ku kwashi dukiyarta da ƴaƴansu da zuri'ansu shikenan ku arzuta kanku da wannan suke rayuwa kabilun larabawa kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kabila da bata iya yin wannan to sai aka ce ai kabilan bata yin zalunci bata yi ne saboda me saboda bata iyawa kaga wannan ba yabo bane bata yin zaluncin ne saboda kasawa to wannan ba yabo bane dan haka shi yana zargin kabilansa ne in sun yi yarjejeniya ba sa iya karyawa ba sa karyawa saboda tsoro haka kuma ba sa zalantar kowa ko daidai da kwayan khardal saboda kasawa wa misalu thani misalin korewa ta biyu allazi li adami alqabiliya irin korewa da ake yin ta saboda rashin tasiri shine an naqula ala almisali mu ce inna jidarana la yazlimu ahada katangar gidanmu ba sa ta zalantar kowa katangar gidanmu ba ta zalantar kowa to da man katanga tana zalunci ne kaga ba wani abin yabo bane akan ta ba yabo ba zargi wal wajibu alaina nahu hadhihi sifat abinda yake wajibi akan mu game da waɗannan sifofi game da waɗannan sifofi allati asbataha Allah li nafsihi wanda Allah ya tabbatar wa kansa wallati nafaha da wanda Allah ya kore wa kansa an naqula shine mu ce sami'na wa saddaqna wa amanna mun ji kuma mun gaskata kuma mun yi imani hadhihi hiya sifatu wa innahu sune abinda ake cewa sifofi fiha musbatun wa fiha manfi cikin su akwai wanda aka tabbatar akwai wanda aka kore ammal asma amma abinda ya shafi sunaye fa kulluha musbatatun dukkan sunayen Allah na tabbatarwa ne sunayen Allah duka tabbatar da su ake ba a korewa sifa ce akwai ta tabbatarwa akwai ta korewa amma su sunaye duka tabbatar da su ake yace lakinna asma Allah ta'ala al-musbata sai dai sunayen Allah wadanda aka tabbatar minha ma yadullu ala ma'na ijabi wa minha ma yadullu ala ma'na salbi daga cikin sunayen akwai wanda yake kunshe da ma'ana ta tabbatarwa akwai kuma wanda yake kunshe da ma'ana ta korewa shi sunan an tabbatarwa Allah shi amma ma'anar da yake kunshe da ita akwai ta korewa akwai ta tabbatarwa mun fahimta wa hadhihi ko wa hadha huwa mawridu at-taqsim fi an-nafi wal isbat wannan shine mashayar rabewa a cikin korewar da tabbatarwa mawridi shine gurin da zaka gangara ka kwankwadi wani abin sha kuma ruwa to kamar kace wannan shine gurin taqsim din da aka samu tunda mana ai ya raba ko ibnu taymiya yace huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bayna an-nafi wal isbat shi Allah ya hada a cikin abin da ya sifata kansa da shi kuma da abin da ya sunawa kansa ya hada zakarin korewa da tabbatarwa alhali su sunayen Allah babu na korewa sai dai na tabbatarwa to ya za a yi ibnu taymiya yayi da'awar a cikin abin da Allah yayi na korewa da tabbatarwa ya korewa kansa wasu sifofi ya tabbatarwa kansa wasu sifofin kuma ya korewa kansa wasu sunaye ya tabbatarwa kansa wasu sunaye alhali kuma sunaye ba a korewa Allah baya korewa kansa suna sai dai ya tabbatarwa kansa shi amma yana korewa kansa sifofi wanda aka jingina masa marasa kyau ko kuma sifofi da suke suna kunshe da tawaya to ya za a yi ibnu taymiya ya ce Allah ya hada tsakanin korewa da tabbatarwa game da sunaye to hakan ya faru ne saboda cikin sunayen akwai sunan da in an tabbatar da shi to ma'anarsa ta korewa ce an gane ko yawa ana tabbatar da sunan amma ma'anar da yake kunshe da ita korewa ne to shi yasa sai ya faɗi wannan to shi ne nan malam yake kokarin ya haska mana dan kar mu yi tunani ya za a yi ibnu taymiya ya nuna cewa Allah yana korewa kansa sunaye alhali kuma hakan baya faruwa to sai yake cewa anan ne aka samu gurin rabewa fi nafi wal isbat bin nisbati li asma'illah in an danganta da sunayen Allah فمثال التي مدلولها ايجابي كثير مثال sunayen da abinda suke nuni zuwa gare shi abubuwa ne na tabbatarwa abubuwa ne na alkhairi wanda ake tabbatarwa Allah su abubuwa ne na kamala wanda ake tabbatarwa Allah su ita suna da yawa ba za ka iya kididdige su ba suna nan da yawa amma wa misal allati madluluha salbi amma misalin sunayen da abinda suke nuni zuwa gare shi korewa ne irin su assalamu Allah ya tabbatarwa kansa suna mai assalamu wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin assalamu wa ma'ana assalam ma'anan assalam qala al-ulama malamai suka ce ma'anahu salimu min kulli aibi wanda ya kubuta daga kowane aibi daga ma'anansa salbi ne ya kubuta daga kowane aibi idan fa madluluhu salbi kenan abinda sunan yake nuni zuwa gare shi salbi ne ba ijabi ba bi ma'ana laysa fihi naqsun wala aibun shi Allah assalamu ne ma'ana babu tawaya tare da shi babu aibi shi sunan an tabbatar da shi amma ma'anar sunan kore wani abu take yi game da Allah shine me tawaya da kuma aibi su take kore masa wa kadhalika al-quddus al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-quddus qaribun bi ma'na as-salam ma'anansa kusa take da ma'anan as-salam li'anna ma'anahu al-munazzahu an kulli naqsin wa aib shine wanda ya tsarkaku daga dukkan wani tawaya da aibi to kaga irin su as-salam al-quddus asma' ne wanda Allah ya tabbatar wa kansa su amma ma'anar su madlul din su abinda suke nuni zuwa gare shi salbi ne sunayen suna korewa Allah wasu abubuwa ne na aibi da tawaya fasarat ibaratul muallifi rahimahullahu ta'ala salimatun wa sahiha sai zama wannan ibara ta mawallafin littafin ibara ce lafiyayya kuma ingantacciya da akwai malaman da za su suka kuskurantar da shi akan wannan to shine malaki ce a'a ibarar da malam ya kawo babu kuskure da yace wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu baina an-nafi wal isbat, wannan daidai ne. Wa huwa la yuridu bin nisbati lil asma' anna hunaka asma'un manfiya, ba wai yana nufin in an danganta da sunayen Allah akwai wasu sunaye da Allah ya kore wa kansa, ba haka yake nufi ba. Li anna al-isma al-manfiya laysa bismin lillah, domin sunan da aka kore to ya zama ba sunan Allah ba kenan. Sunan da aka da Allah ya kore wa kansa to bai zama sunan Allah ba. Lakin muraduhu, amma abinda malam yake nufi, anna madlulati asma'illah, abinda sunayen Allah suke nuni zuwa gare shi, subutiyatun wa salbiyya, akwai na tabbatarwa akwai na korewa, ma'anar kenan. Akwai wadda take tabbatarwa, akwai wadda take tabbatarwa ce, akwai kuma wadda take korewa ce. Da wannan muka zo ƙarshen wannan gaba, sai gaba ta gaba yace as-siratul mustaqim. Wannan lafazi na as-siratul mustaqim, waɗanda suke yin sharhin littafin ne suka yi wa gabar matashiya da wannan suna, ba wai Ibn Taymiyyah bane ya kira shi da wannan, masu sharhi ne suka yi wannan matashiyar, suka ce as-siratul mustaqim, tafarki madaidaici, ko ka ce hanya madaidaiciya. Ibn Taymiyyah sai ya ce fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'a bihi al-mursalun fa innahu as-siratul mustaqim siratul ladhi an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Yace babu karkacewa a wajen ahli sunna wal jama'a daga abinda manzanni suka zo da shi. Ahli sunna wal jama'a ba sa karkacewa abinda manzanni suka zo da shi, su kama wani abu daban. Fa innahu, domin abinda manzannin suka zo da shi, ko kuma abinda su ahli sunna suke kansa na biyayya ga manzanni, as-siratul mustaqim shine tafarkin nan madaidaici. Siratul ladhi an'ama Allahu alaihim, tafarkin wa'annan da Allah yayi ni'ima a gare su, minan nabiyina, daga cikin annabawa, was-siddiqina, da siddiqai, wash-shuhada'i, da shahidai, was-salihina, da salihan bayi. Duk bayani akan wa'annan zai zo insha Allah. Sharhin Malam Usaimin yace qawluhu fala udula li ahli sunnati wal jama'a amma ja'a bihi al-mursalun fa innahu siratul mustaqim siratul ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin. Yace qawluhu, fadarsa da yace fala udula li ahli sunnati wal jama'a amma ja'a bihi al-mursalun, babu karkacewa a wajen ahli sunna wal jama'a daga abinda manzanni suka zo da shi. Al-udul, lafazin al-udul ma'anahu al-insiraf wal inhiraf, ma'anansa insiraf, wato karkacewa da inhirafi, karkatar da abu, ba sa karkatar da abinda manzanni suka zo da shi su ba shi wata ma'ana daban, sannan ba sa karkacewa daga barin abinda manzannin suka zo da shi su kama wani abu daban. Fa ahli sunnati wal jama'a, su ahli sunna la yumkinu an ya'dilu amma ja'a bihi ar-rusul, baya yiwuwa tunda sun kira kansu ahli sunna, to in ko za su bi sunnan ne da gaske, to baya yiwuwa su karkace daga abinda manzanni suka zo da shi. Wa inna ma ja'a al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi hadha an-nafi, yace to kadai mawallafin littafin wannan shine Ibn Taymiyyah ya zo da wannan korewar, yubayyana annahum li kamal ittiba'ihim radiyallahu anhum, dan ya bayyana cewa su ahli sunna saboda kamalar biyayyar su ga annabawa, yarda Allah ya tabbata gare su, dan ba su da wani abun bi sai annabi, la yumkinu an ya'dilu amma ja'a bihi ar-rusul, baya yiwuwa su karkace daga abinda manzanni suka zo da shi. Fa hum mutamassikuna tamaman, daka su masu ruku ne, cikakken ruku, ba sa sako-sako. Wa ghairu munharifina itlaqan, kuma ba masu karkacewa bane, wannan asake ba kaidi a cikin sunaye, a cikin sifofi, a cikin ahkam, mu'amalar da sauransu, ba sa karkacewa itlaqan, ba sa karkacewa amma ja'at bihi ar-rusul, daga abinda manzanni suka zo da shi. Bal tariqatuhum, abinda yake shine hanyar su, hanyar bin su, annahum yaquluna sami'na wa ata'na fil ahkam, cewa suke mun ji kuma mun yi da'a a cikin hukunce-hukuncen da manzanni suka zo da shi, mun ji mun yi da'a. Wa sami'na wa saddaqna fil akhbar, haka kuma mun ji kuma mun gaskata a cikin labaran da manzanni suka zo da shi, mun ji mun gaskata, in hukunci ne kuma mun ji mun yi da'a. inna aikatawa ne mu aikata inna bari ne mu bari wa qawluhu fadarsa da yace amma jaa bihil mursalun ba sa karkacewa daga abinda manzanni suka zo da shi ma jaa bihi muhammadun alaihi salatu wassalam wadih abinda manzan Allah ya zo da shi da wannan afili abu yake ba wani iskali eh abinda manzan dan shi ne annabin mu ko sauran annabawa akwai ƙarin bayani amma shi abinda dai manzan Allah ya zo da shi wannan wadih abun afili yake ba sa karkacewa annana la na'dilu anhu ba ma karkacewa daga abinda manzan Allah ya zo da shi me yasa li annahu khatamun nabiyyi saboda shi ne cikamakin annabawa ووجب على جميع العباد ان يتبعوه واجبين akan dukkan bayi su bi shi sallallahu alaihi wasallam lakin ma jaa an ghairi amma abin da yazo daga wani annabi wani manzo wanda ba manzan Allah ba hal li ahli sunnati wal jama'ati wadulin anhu shin ahli sunna wal jama'a suna iya karkacewa daga barin abin da wani annabi yazo da shi wanda ba manzan Allah ba mala yace la udula lahum anhu shi ma dai ba sa karkacewa daga abinda wani annabi yazo da shi koda ba manzon Allah bane li anna ma jaa anir rusuli alaihi salatu wassalam domin duk abinda yazo daga manzanni tsira da aminci ya tabbata gare su fi babil akhbari ababul labari la yaxtalifu baya bambanta baya sabawa indai ababul labari ne duk abinda wani annabi yazo da shi a babul labari to baya sabawa da sauran ƴan uwansa annabawa li annahum sadiquna saboda su annabawa dukkanin su masu gaskiya ne ƙarya korarriya ce daga annabawa wala yumkinu an yunsakha kuma baya yuwa a shafi labari da wani annabi yazo da shi idan hukunci ne ana iya shafewa amma labari wanda ya shafi Allah ko wani labari wanda ba bai shafi ubangiji ba shi wannan wani annabi ba zai zo ya shafe wani labari da wani annabi ya taba bayarwa ba dan shafe labari yana nuna labarin ƙarya kenan labarin ya zama ƙarya kun gane li annahu khabaru saboda shi labari labari ne fa kullu ma akhbarat bihi ar-rusulu anillahi azza wajal dukkan abin da manzanni suka bayar da labari game da shi daga Allah suka ce Allah ne ya faɗa فهو مقبول وصدق to wannan abun karba ne abun a karbe shi ne hannu bibbiyu sannan kuma gaskiya ne wannan abu wa yajibu al-imanu bihi kuma wajibi ne a yi imani da shi masalan alal misali qala musa alayhi salamu li fir'auna annabi musa alayhi salam ya ce wa fir'auna lamma qala lahu a lokacin da fir'auna ya ce wa annabi musa fama balul urunul ula to idan ka ce mu akan ba akan daidai muke ba in mun mutu akan abin da muke yi za mu shiga wuta to iyayenmu da kakanninmu da suka mutu akan irin wannan addinin da muke yi shi kuma menene makomarsu ka san cewa yanzu idan ka hadu da rikakken dan gargajiya zai maka irin wannan tambayar ko ka hadu da wani rikakken dan bid'a ni ba dai ba biyu ba uku ba ƴan bid'a da ƴan gargajiya sun sha mana irin wannan tambayar musamman lokacin da muke gwagwarmayar kafa sunna a ƙauyukanmu wani da ya tambaye ni wannan tambayar na ba shi amsa cewa iliminsu yana wajen Ubangiji da rayuwa Allah ya musu uzuri saboda sun jahilci wannan sunna din su an dora su akan wannan dariƙun da gargajiyar an nuna shi ne daidai suka karɓa hannu bibbiyu tsakaninsu da Allah suka bauta wa Allah da kyakkyawan zato suna ganin shi ne daidai to koda kuskure ne Allah zai iya yafe musu ya sa su aljanna amma kai yanzu da ka gane daidai da ba daidai ba to in ka kibin daidai Allah ba zai maka uzuri ba yanzu karshe sai ya ce min shi abinda iyayensa suka yi suka mutu akai shi zai yi in ma wuta iyayensa suka shiga ya yadda shi ma ya shiga wuta tare da su wallahi haka ya gaya mu nace baka san menene wuta ba nace dan iska ko mari ka sha zaka gudu ka bar babanka dan ubanka nace mari na gaske in ka sha billahi lazi zaka gudu ka bar babanka karar bindiga in ka ji wannan zaka gudu balantana kaga wuta ƙarya kake nace musu dan iska to irin wannan tambayar fir'auna shi ya fara yi wa annabi Musa ita su ma ƴan gargajiya suka diba suna yi wa ahli suna irin wannan tambayar da annabi Musa ya zo masa da tauhidi yace abinda kuke yi din nan shirka ne ku daina sai ce fa ma balul qurunul qurunil ula, fa ma balul qurunil ula. To karnonin da suka gabata, wanda suka gabace mu akan irin wannan abin da muke yi, to su menene makomar su, yaya halin su? Qala ilmuha inda rabbi, annabi Musa yace ilimin makomar su yana gurin Ubangiji. Fi kitabin, abin da yake rubuce a cikin wani littafi. La yadullu rabbi wala yansa, kuma Ubangiji na baya bacewa saboda jahilci, wala yansa kuma baya mantawa. Annabi Musa ya ba mu labari cewa Ubangiji baya bacewa saboda jahilci kuma baya mantuwa. A suratu Taha aya ta 51 zuwa aya ta 52. Fa nafa anillahi al-jahla wan nisyan, sai korewa Allah jahilci da mantuwa. Annabi Musa, fa nahnu yajibu alaina an nusaddiqa bidhalik, to mu al'ummar Annabi Muhammadu wajibi ne mu gaskata wannan abin da Annabi Musa ya bada labari, saboda labari ne ba hukunci bane. Mun gane wannan ba hukunci bane, labari ne. To dole mu gaskata wannan abin da Annabi Musa din ya faɗa. Li'annahu ja'a bihi rasulun min Allah, domin wannan abin wani manzo ne daga Allah ya zo da shi, wanda shine Annabi Musa. Qala wato Allah ta'ala ya bada labari yana hakaitowa. Fir'auna yace fa man rabbukuma ya Musa, Fir'auna ya tambayi Annabi Musa yace wane ne Ubangijin nan naku ya kai Musa da kake ta faɗa a bar alloli a bauta masa? Wai wane ne Ubangijin nan naka, ko wane ne Ubangijin nan naku da kai da Harun? Qala, sai Annabi Musa yace rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada, Ubangijin mu shine wannan da ya bawa kowane halitta kowane abu halittarsa, wanda ya bawa kowane abu halittarsa, ma'ana ya halicci kowane abu a yadda yake. Thumma hada, sannan ya shiryar da kowane halitta zuwa ga yadda zai rayu. Dan Adam ga yadda zai rayu, akuya ga yadda za ta rayu, girnako ga yadda zai rayu, kowane abu ya shirya, Allah ya shiryar da shi zuwa ga yadda zai rayu, abincinsa da bukatun rayuwarsa. Shi ma dai a suratu Taha aya ta 49 zuwa aya ta 50. Falau sa'alana sa'ilun, da a ce wani mai tambaya zai tambaye mu, yace min aina alimna anna Allah a'ata kulla shay'in khalqahu, daga ina muka samu ilimi cewa Allah ya bawa kowane abu halittarsa? Duk abin da muka gani to Allah ne ya halicce shi a yadda yake. Fa naqulu, sai mu ce ai mun samu wannan ne min kalamin Musa, daga maganar Annabi Musa. Sai Annabi Musa da ya gaya mana, Allah kuma ya hakaito mana a Qur'ani. Fa nu'minu bidhalika, da haka muna yin imani da abin da Annabi Musa ya ba mu labari. Wa naqulu, kuma mu ce a'ata kulla shay'in khalqahu al-la'iq bihi, Allah ya bawa kowane halitta halittarsa da ta dace da shi, giwayi da dogon hanci, raƙumin daji ya yi shi da zanƙarerin wuya. Haka ne ko? Saboda ita wuyanta gajere ne, in ba hancin nan ba za ta iya kamo abu kasar. Shi kuma raƙumi da yake zanƙarerin ne, sai aka masa zanƙarerin wuya, aka yi biri yadda yake, aka yi kaza yadda take, aka yi ɗan Adam yadda yake. Dan Adam din shine aka halicce shi fi ahsani taqwim, shine halittarsa take mafi kyau a cikin dukkan sauran halittu. Fal insanu ala hadha al wajh, dan haka shi dan Adam ta wannan fuskar haka Allah ya halicce shi, Allah ya halicce shi ta wannan fuskar, hannaye biyu, kafafuwa biyu, kaza kaza kaza. Wal ba'iru ala hadha al wajh, shi kuma raqumi sai Allah ya yi shi da wannan fuskar. Afala yanzuruna ila al ibli kayfa khuliqat, da irin yanayin da Allah ya raƙumi, saboda tsawonsa ba za ka iya hawa ba sai ka sha wahala, to sai ka ce masa cau, ya san yaran, sai ya sunkuyo sai ya kwanta, sai ka hau sai ya tashi. Wal baqaratu ala hadha al wajh, ita ma shanu aka halice su da saniya, aka halice ta da wannan fuskar da muke ganinta. Wadda'anu ala hadha al wajh, kuma awaki da tumaki aka halice su yadda suke. To haka kaji, haka ƙwari da sauransu. Summa hada kulla makhluqin ila masalihi wa manafi'ihi, sannan sai ya shiryar da kowane halitta zuwa ga maslahohinsa da ababen amfaninsa. Allah ya shiryar da kowa zuwa ga hanyar da zai biya neman abincinsa. Fa kullu shay'in ya'rifu masalihahu kuma nafi'ahu. Kowani abu ya san maslahohinsa, ya san ababan amfaninsa da za su amfane shi. Yanzu idan ka aje wa kare daman miliyan guda a gabansa, sai da ya shinshina ya tafi abansa. Yawwa, amma idan ka ɗauko masa mushen kafar kaza da gudu, ka ba shi abin da yake so. Amma kai in aka kawo maka mushe to shanci za ka yi, wanda shi kuma kare shi yake so. Amma aka aje maka daman miliyan guda, sai ka yi sajada, sai ka haɗa da sajada ka, saboda ka san amfaninsa. To haka Allah ya shirya da kowa zuwa ga abin da zai zama masa maslaha, zuwa ga abin da zai amfane shi. فَالنَّمْلَةُ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ تَدَّخِرُ قُوتَهَا فِي هُجُورِهَا. تُرُورُوا أَلُوكَةٍ رَانِي تَكَنْ تَسْكَتْشِ أَبَنْشِنْتَ أَتِكُنْ كُوْغَنْتَ أَتِكُنْ شُورِنْتَ. وَلَكِنْ لَا تُدَخِّرُ الْحَبَّ كَمَا هُوَ. سيدي بَاتَ تَسْكَتْشِ قَعَيَا يَدَّ تَلُوكُوتَ تَبَرْتَ هَكَ بَاتَ يَهَكَ. Bal taqtimu ru'usahu, sai ta cinye kan kowace ƙwaya, sai ta kame daidai kan inda yake tsuruwa, sai ta cinye. Sai dai kaga hatsin in hatsi ne, sai dai kaga jikin, amma ta cinye daidai hancin, saboda idan ya tashi tsuruwa daidai hancin yake tsuruwa. Me yasa take haka? Li Allah ya mbuta, domin kada ya tsuru in an yi ruwa. In bata cire hancin ba, da an yi ruwa ya jika fituwa zai. Li annahu law nabata la fasada alaiha, domin yana tsuruwa to ya lalace, ba za ta iya amfani da shi. Waye ba ta wannan ilimin? Kai ka koya mata? Allah ne kin sa mata wannan. Wa idza jaa al-matar, idan ruwan sama yazo, wabtalla hadha al-habb, kuma aka yi rishin sa'a wannan ƙwayar ta jike, duk da ba za ta fito ba. Allazi wada'atu fil hujur, ƙwayar nan da ta sa ta a cikin kogonta, idan aka yi ruwa ta jike, fa innaha la tubqihi ya'kuluhu al-afnu war-ra'iha, ba ta barin sa a cikin kogon har hunhuna da wari ya zo ya cinye shi. Da in ta bar shi haka da wannan damshin kuma bai bushe ba, to zai yi hunhuna sannan ya yi wari. Bal tanshuruhu kharija hujriha, to sai ta fiddo shi gaba daya, sai ta shanya shi a wajen wannan rami nata. Sai saka ta shanya, ta baza hatsin, ta shanya shi. Hatta yayi basa min ash-shamsi, har sai ya bushe daga zafin rana. Warri ya bushe saboda kadawar iska, summa tudkhiluhu, sannan ta sake maida shi. Wai koya mata wannan? Allah, saboda in ya fita ya jike, ta bar shi a cikin ramin, muna zai yayi wari. To sai ta huddo shi ta shanya, sai ya bushe sai ta maida. Tururuwa fa. Shi yasa lokacin da fitsararrun nan suka zo, wanda gwamnati tana nan tana yi mana maganinsu, Allah ya saka musu da alkhairi, fitsararrun nan wanda suke koyar da yara wai ilimin jima'i a makaranta, ilimin jima'i, yadda namiji zai sadu da mace, yadda farjin mace yake, yadda al'auran namiji take, ga yadda ake kaza, ana koyawa yara. Don ana koyawa yan secondary aka dawo, ana koyawa yan college aka dawo, har yan primary an har koya musu, da manufar dai a lalata ma yara tarbiya, su san komai na mu'amalar da yake faruwa, saboda bukata dai a lalata musu tarbiya. Ana fada da auren wuri, sannan kuma ana kokarin a koya musu yadda ake yi, sannan kuma sai a nuna musu ga yadda za a yi ka kyare kanki daga daukan ciki. To yanzu kawai an baki lasisi ne, sai in kece baki soki ba. Abin da ya rage kawai a ce ta yake yi, shi kadai ya rage. Sai aka ce wai ai ilimi ne mai amfani, ana koya musu ne yadda za su yi su kare kansu, da yadda za su yi kaza, da yadda za su yi kaza. To shi ne malamai suke tambayar su, shi bunsuru da ya bi matarsa, waye koya masa? Waye koya wa rago? Waye koya wa girnako? Wa'innan ƙwarin da dabbobin, waye koya musu yadda ake yi? Allah ya koya musu. To in ɗan dabba da ba ta da hankali ta san yadda za ta yi tabi'ar uwarta, har a samu yadda za a haihu, dan adam da Allah ya bashi hankali, ya bashi basira, shi ne ba zai gane yadda za a yi ba sai an koya masa? Shi ne bai san yadda zai yi mu'amala da iyalansa sai an zaunar da shi, an ce ga yadda abu yake, ga yadda abu yake? amma dai wata manufa ce aka sa cikin wannan, amma sai ake fakewa da wancan cewa ai za a koya musu ilimi ne. To me yasa ba za ku koya musu ilimin maka masu amfani ba, ba shine manufar mu. Duk abin da zai amfani al'umma mu ba za a yi da a koya musu shi, sai abin da zai lalata su ya gurɓata su. To Allah subhanahu wataala ya tausaya mana saboda addu'o'in da malamai da iyaye suke yi, Allah ya kawo mana wannan sauye-sauyen da ake ta samu. Muna fatan duk wani sauyi da zai kawo mana cigaba a rayuwar mu da addinin mu, Allah ya tabbatar mana da shi. Duk wani abin da kuma zai cutar da mu, Allah ya kare mu. Malai ce lakin yajibu tanbihu ila anna ma nusiba lil anbiya as-sabiqin yahtaju fihi ila sihhatin naql. Yace sai dai a kiyaye, a kiyaye. Wajibi ne a wato yin fadakarwa. Wajibi ne a yi fadakarwa don mutane su fahimta. Ila anna ma nusiba lil anbiya as-sabiqin, cewa dukkan abin da aka tabbatarwa annabawa da suka gabata aka ce annabi ya ce kaza. To yuhtaju fihi ila sihhatin naql. Ana buƙatar ingancin naƙali daga wannan abu. A tabbatar da cewa an naƙalto abin naƙali ingantacce. Me yasa lihtimali an yakuna kadhiba? Saboda akwai yiwuwar abin ya zama ƙarya ne. Ana yi wa annabawa ƙarya. Allah ma an masa ƙarya. Akwai yiwuwar abin da aka jingina wa wannan annabi ya zanto ƙarya ne. Idan akwai buƙatar bincike a tabbatar annabin ya faɗa. Kalladhi nusiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aula. Kamar abin da aka jingina wa annabi shi yafi cancanta a yi bincike a tabbatar annabin ya faɗa fiye da ma abin da aka naƙalto daga sauran annabawa. To kamar yadda abin da aka jingina wa annabi kafin a tabbatar da shi, sai an tabbatar da sahihanci da ingancin wannan abin kafin a tabbatar wa annabi, wanda wannan ma shi yafi zama aula. To haka sauran annabawan su ma dole sai an samu sahihancin abin da aka naƙalto. Haka kar wani yazo ya ce maka ai annabi Dawuda ya ce kaza. Akwai wata zabura tana nan da ake ta karantawa ta ƙarya, a ce zaburar annabi Dawuda, hadda wani mai zabura aka yi mu mun ɗan yi zamani da shi kafin ya rasu. Har garinmu ya zo yana wa'azi, har garinmu ya zo, ni na san shi lokacin muna matasa matasa, wai mai zabura. To duk abin da ake jinginawa annabi Dawud duk ba haka abin yake ba. Wani ne ya zauna ya rubuta littafin fa, kawai ya ce zabura ce ko ƙarya. Kawai wani ne ya zauna ya rubuta shi, kawai ya ce zabura ce ta annabi Dawud. To shi yanzu maimakon ya ɗauko Ƙur'ani ya karanta wa mutane, sai zabura yake yawo da ita, wai mai zabura. Ruwan atan basira. Namiji buzuzu da mace buzuzuwa. In ya kai ta wuta ya ce makomin wata, ita ma a kai ta wuta, duk a cikin zabura. To irin wannan yana buƙatar bincike da tabbatarwa kafin a tabbatar. Wa qawluhu rahimahullah, kuma faɗarsa Allah ya ji kansa Ibn Taymiyyah, amma ja'a bihi al-mursalu, ahlus sunna ba sa karkacewa daga abinda manzanni suka zo da shi. Hal yashmulu hadhihi al-ahkam, hal yashmulu hadha al-ahkam, aw anna al-kalama أو أن الكلام الآن في باب الصفات فيختص بالأخبار. شو أنا ذيك إن شهده كنته كنت شيء. نبند أن بواسك زود شيء حده كنته كنت شيء. وكما آديك ما جنا أنا ما جنا أني أكن أبند إيش في صفوف الله. وسيم كيف أن شيء شد لعباري. ما أنا أبند أن بواسك زود شيء نلعباري بنده كنته كنت شيء. وأنا أكيد نفي وكما حده كنته كنت شيء. Sayace in nazarna ila umumin lafzi, idan muka kalli umumin lafazin, gamewar lafazin, kulna yashmulu al-akhbar wal ahkam, sai mu ce yana kunsar labarai hadda ma hukunce-hukunce. Wa in nazarna ila siyaq, idan kuma muka kalli siyaki, ana magana ne akan siffofin Allah, kulna sai mu ce al-qarinatu taqtadi anna al-kalama fi babil aqaidi, qarina tana hukunta cewa maganar malam yana yin ta ne a babin aqidu. Wahiya min babil akhbar, ita kuma aqida babin ta labari ne. Duk abin da ya shafi aqida yana shiga babul akhbar ne, yana shiga babun labarai ne. Kenan sai a ce abinda ahlus sunna ba sa karkacewa daga abinda manzanni suka zo da shi na labarai. An gane ko? Amma banda hukunce-hukunce, sai zama a ce wannan yake nufi. والأحكام التي للرسل السابقين سكما هكونت هكونتان دسكي نمان زنيني ودن دسكا قباتا هكونت هكونتان دمان زنيني سكا زودشي ودن دسكا قباتا ناصر لكيكو ولكن نقول سيد زامتي إن كان كلام الشيخ إن كان كلام الشيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد ibn abin shekul usaimin yace amma dai abin da zamu ce game da wannan idan har ya kasance maganar shekul islam ibn taymiya rahimahullah khasan bil aqaid ya kebance shi ne game da aqidu zalla wa huwa khasun kenan maganar da yake kebantacciya ce akan aqida wa laysa lana fihi kalam sai kuma babu da wata magana akan wannan da zamu ci tunda mun san dai babul labari to duk labarin da wani annabi ya bayar ana yadda da shi ba a karkacewa daga barinsa nan ba mu da ta cewa wa in kana aman amma idan am ne yana nufin maganar nashi maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah magana ce gamammiya fa huwa yashmulu al-ahkam yana kunsar hadda hukunci to anan ne ake da ta cewa shin duk hadda hukuncen da annabawan da suka gabata suka zo da shi ba za mu karkace daga barin wannan hukunce-hukuncen ba ko akwai tafsiri to shine zai yi bayani yace wal ahkamu allati lirrusul sabiqin hukunce-hukuncen da annabawan da suka gabata manzannin da suka gabata suka zo da su ikhtalafa fiha al ulama malaman sun yi sabani game da wannan hal hiya ahkamun lana idza lam yarid shar'una bi khilafiha aw laysat ahkaman lana shin hukunce-hukuncen sauran annabawa suna zama hukunce-hukunce a gare mu idan shari'a mu bata zo da wani abu da ya saba musu ba ko kuma ba sa zama hukunci a gare mu wasahihu magana mafi karfi annaha ahkamun lana hukunci-hukuncen da sauran annabawa suka zo da su matakar shari'ar mu bata zo da sabanin su ba to hukunci-hukuncen mu ne mu ma wa annama sabata anil anbiya'i as-sabiqina min al-ahkam lallai abinda ya tabbata daga annabawa da suka gabata na hukunce-hukunce fa huwa lana wannan hukunce-hukuncen sun shafe mu illa idza warada shar'una bi khilafi sai fa idan shari'an mu yazo da sabanin sa fa idza warada shar'una bi khilafihi idan shari'an mu yazo da sabanin sa fa huwa ala khilafi to sai mu tafi akan sabanin abinda wannan annabawan suka zo da shi sai mu tafi akan abinda shari'an mu yazo da shi fa masalan alal misali السجود عند التحية يو متن سجدا لوكو تنجيس واكا سنكيا إذاك جيس متن سيكا دوكا كو سيكا سغنا كو سيكا سنكيا كو كما إذا أجيس واني سركي كوني بابا متن سي أن كيغو شيكا سما أن كي كو سكيغو شيكا سما إذا كغري أنجر جاجيا سنعي في أمبدا تو ونن سجدر دا أناي جائز في شريعة يوسف في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه يا هلك أيو إرم ونن جيسور أشرار النبي يوسف ده شرار النبي يعقوب ده يا ينسى تقنا يوانا كيسا إيا ينسى ده سكة زوسك يمسا سجادة كو ما ينيا يمفركي ياغا سنة يمسا سجادة ما دي يسا مملكي أمسرا كما هكا سكة زوسك يوانا سجادة يدي يمفركي to su a shari'an su ya halatta ai irin wannan gaisuwar lakin fi shari'atina muharram amma a shari'an mu ta annabi Muhammadu abane da aka haramta an gane ko yanzu ba za ka yi aiki da wannan kace a Qur'ani ai Allah ya ce wato iyayen annabi Yusuf ai sun masa sajada da kannuwansa da ka ai ba laifi mala'iku su yi wa annabi Adamu sajada da ka ai ba laifi sai a ce maka a'a wannan shari'an su ne mu kuma tamu shari'ar ta zo da sabanin wannan haka yanzu zaka yi aiki da namu shari'an ne ka bar ta su amma inda shari'a ma bata zo da sabanin wannan ba to sai mu yi aiki da shari'ar su mun fahimta kazalika al-iblu haramun ala al-yahud haka kuma raqumi namar raqumi haramun ne ga yahudawa an haramta ba yahudawa cin namar raquma وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ga wadanda suke yahudawa ne su an haramta musu duk abin da yake da kofato yake da akaiwa walakin hiya fi shari'atina halal amma raƙumi a shara'u menene halal ne cin naman raƙuma nan ko ba za ka ci shikenan kai ba za ka ci naman raƙumi wanda a shara'ar bani yahudu haramun ne a fa idan kenan yumkinu an nahmila kalam shaykh al-islam rahimahullah yana yiwa mu dora magana shaykh al-islam ala annahu amun fil ahbar akan cewa maganan ta ga mai labarai wal ahkam da hukunta hukunta ba gaba daya wa anna qula kuma mu ce ma kana fi shar'il anbiya min al ahkam duk abin da ya kasance a cikin shari'ar annabawa na hukunta hukunce fa huwa lana mu ma ya shafe mu illa bi dalil ba za mu ce ba namu bane sai da dalili an gane walakin yabqa an nazar sai dai inda abin da zai yi saura na nazari shine kaifa na'rifu anna hadha min shari'atil anbiya'i sabiqin ya za a yi mu gane wannan abun yana daga cikin shari'ar annabawan da suka gabata ya za a yi mu gane kawai zaka rubuto littafi ne kace zabura ce kawai sai mu dauka mu ce zabura ko akwai hanyar da ake bi a san lallai wannan labarin daga annabawan da suka gabata yazo naqulu sai mu ce lana fi zalika tariqani hanya biyu kawai gare mu wajen gane wannan abun ya zo ne daga annabawan da suka gabata hanya guda nawa hanya guda biyu at-tariqul awwal hanyan farko al-kitab littafin Allah mu samu wannan abun ya zo a cikin littafi wa tariqul thani hanya ta biyu as-sunnah sunnar manzon Allah ta hadisi ingantacce fama hakahu Allah fi kitabihi min al-umam as-sabiqa abinda Allah ya hakai toshi a littafin sa daga al-ummomin da suka gabata wa huwa thabit wannan abu ne tabbatacce wa ma hakahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu haka abinda annabi ya hakai toshi daga abinda ya inganta daga manzon Allah abinda yake ingantacce ne ba da'ifi bane fa huwa aidan thabit shi ma wannan abin tabbatacce ne zamu yi aiki da shi wal baqi amma duk abinda ba wannan ba la nusaddiqu wa la nukazzibu ba za mu gaskata ba ba za mu ƙaryata ba irin labari na Isra'iliyati kenan wanda su daga bani Isra'ila ne aka ji shi ba Qur'ani ko sunna ba wannan ba za mu gaskata ba ba za mu ƙaryata ba gudan kar mu gaskata ya zama wanda gaske ne kuma kar mu gaskata ya zama ƙarya ne kuma kada mu ƙaryata ya zama da gaske ne yasa manzon ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhu walakin qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna zuwa karshe illa idha warada shar'una bi tasdiq ma naqala ahlul kitabi sai fa idan shara'ar mu ne yazo da wani abu da yake gaskata abinda ahlul kitabi suka nakalto sun nakalto kuma sai muka samu a shara'ar mu yayi daidai da irin nasu an gane sun nakalto nasu suka ce kaza kaza kamar da wani bayahude yazo wajen manzo Allah yake ce masa mu mun gani a taura Allah ya ce zai dora sammai a yatsa daya kasai a yatsa daya kaza 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 manzo Allah sai dariya yace ba qadarullah haqqi qadari kaga abin da ya fada ya dace da me abin da yazo a shari'a mu to in an samu wannan fa innana musaddiquhu za mu gaskata wannan abu amma la li naqlihim ba wai za mu gaskata shi bane saboda yahudawa ne suka nakalto ko nasara walakin bima jaa fi shari'atina za mu gaskata shi ne saboda abin da yazo a shari'ar mu shi yasa za mu gaskata wannan abu sai kuma ya zama yayi daidai da nasu to mu na mu muke bi ba nasu ba dace ne aka yi nasu ya dace da namu wa idza warada shar'una bi takdhibi ahlul kitab idan shari'ar mu yazo da wani abu da yake ƙaryata ahlul kitab fa innana nukazzibuhu tudamu ƙaryata wannan abin kai tsaye ba tare da tantama ba li anna shar'ana kazzabahu saboda shari'ar mu ya ƙaryata shi fan nasara da sara alal misali yazumuna bi anna al masih ibn allah bi anna al masih ibn allah nasara suna riya cewa al masih ibn allah al masih menene dan allah ne fa naqulu hadha kadhibun wannan ko shakka ba za ko tantama ba za mu yi wannan ƙarya kuke wal yahudi yaquluna uzairu ibn allah suma yahuda suna cewa uzairu dan allah ne fa naqulu hadha kadhibun abu ce wannan ƙarya ne me yasa saboda alqur'ani allah yace wa qalat al yahudu uzairu ibn allah wa qalat an nasara al masih ibn allah aya da mun yi tafsirin ta a satin nan da ya gabata a wannan majalisin ta kanta muka bi na tafsiri to kaga kai za mu kareta su idan mun zo a darasi na gaba za mu tashi qauluhu rahimahullahu ta'ala fa innahu siratul mustaqim da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada kurakurai Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.